This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, Ibrahim Alfahme da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani, amma kafin nan ga cikakkun labarai.
To, tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabar zan karanto. A jiya Juma'a, shugaban Amurka Barack Obama ya isa kasar Kenya bisa tsauraran matakan tsaro a ziyarar kwanaki biyu da zai kai kasar, inda shugaban kasar Uhuru Kenyatta ya tarbe shi. Daga nan suka wuce kai tsaye zuwa otel din da zai sauka, suka kuma ci abincin dare tare da danginsa, ciki har da kishiyar kakarsa Mama Sarah da kuma ƴar uwarsa Auma Obama. An dai kawata titunan Nairobi da cewar ya kawo ziyara zuwa tushensa. Abin burgewa a ziyarar ita ce yadda shi Obama zai zama ɗaya daga cikin masu karɓar baki a taron duniya kan sana'o'i da za a yi a farkon wannan lokaci a ƙasar ta Afirka, kuma shine karo na farko da za a yi taron. Wannan ce ziyarar Obama ta farko a matsayin shugaban ƙasa Amurka, inda ya ce tun lokacin da yake sanata bai je ƙasar ba, wato a shekara ta 2006. Kenya dai ita ce mahaifar mahaifinsa Mr. Obama, da aka haifa a can ya kuma rasu a can, bayan ya yi aiki da gwamnati a ƙarƙashin shugaban ƙasar Kenya na farko. Ana sa ran ziyarar tasa na iya kawo sauyi a harkokin kasuwancin ƙasar ta Kenya, sannan za su tattauna matsalar tsaro da shi kanshi shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta. Rundunar sojojin Najeriya suna daɗa kutsawa tare da cin ribar yakar 'yan ƙungiyar ta'addar Boko Haram a cikin dajin Sambisa. Kamar yadda kakakin rundunar sojojin Najeriya ɗin Kanar Usani Usman Kuka Shekai sanar, ya ƙara da cewa da yawansu sun samu kutsawa cikin dajujjukan, sannan kuma sunan rundunarsu zaman lafiya dole. Ya ce sojojin ƙasar ba za su kare da yawan hare-haren da su 'yan ta'addar ke faman kaiwa a wurare daban-daban ba. A shekarun jiya, Alhamis Saida suka tada tagwayen bamabamai, suka kuma hallaka akalla mutane 37 a jihar Borno da ke arewacin Najeriya. Kuka Shekai ya ce bisa umarnin sabon babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya, suna kutsawa tare da bada manyan da kuma buɗe manyan hanyoyin da 'yan Boko Haram a da suka daddatse. Sannan ya ce sojojin ƙasar za su ci gaba da bada himmar magance matsalar da ta addabi kowa ta Boko Haram. Daga ƙarshe, Kuka Shekai ya gargaɗi masu ci da yawun sojoji kan cewa za su nemo wa wasu ayyukan soja. Shugaban ƙasar Burundi Pierre Nkurunziza ya lashe zaben ƙasar karo na uku, duk da kumfar bakin da aka shayi game da zaben nasa ko ya dace da tsarin mulki ko bai dace ba. Mr. Nkurunziza ya cinye da ƙuri'u kimanin kaso 69, a yayin da abokin hamayyar da ya biyo bayansa ya sami kaso 19, inji shugaban zaben Pierre Kileba Indayi Ciriye. Wannan ce ta sa ya samu damar kada shi abokin takarar nasa a Gaston Ruwana, a cewar shi shugaban zaben. Amurka dai da Burtaniya tuni suka yi Allah wadai da wannan zaɓe, sannan suka ce bai cancanta ba, musamman ma yadda aka yi tasharar zaben da rikice-rikice da kuma matsawa 'yan hamayya da jam'iyyun adawa, inda jam'iyyun adawa a ƙarshe suka ƙaurace wa zaben bisa cewa an saba ƙa'idar yarjejeniyar nan ta zaman lafiya ta Arusha da ta kawo ƙarshen yakin ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Nkurunziza ya faɗi ba nauyi a wajensu, musamman yadda ya yi amfani da siyasar ƙarfa-ƙarfa don komawa kan mulki. A farkon makon nan ne dai shugaban ƙasar Burundi na da Domitien Ndayizeye ya ce ya yi Allah wadai da wannan zaɓe, sannan kuma yana kira ga ƙasashen duniya da su yi biris da wannan zaɓe ko kuma sakamakon zaɓen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ƙasar Turkiya ta kaddamar da harin sharar kan iyaka na farko wanda suka aika zuwa bangaren da ƴan ISIS suke a kasu garin da suke wato inda suka ratatake su a daren jiya sun bawa jiragen yakin kuma Amurka damar sauka da tashi a barkokin sojan sama domin su yaki su ƴan ISIS din musamman da suke bangaren Syria. Turkawan sun ce jiragen yakin F-16 guda uku ne suka tashi daga Diyarbakir a kudu maso gabashin Turkiya suka yi lugudan su bama-bamai a shal kwatar mayakan ISIS a Syria. A yammacin jiya Juma'a ne dai har ila yau suka sake kai wani samamin inda kuma aka yi hari ta sama da ƙasa. Sun ce wannan shine karo na farko da suka kai irin wannan hari. Turkiya ta ce idan suka ci gaba da bawa Amurka haɗin kai to babu shakka za su yi nasara a yaƙi da su ƴan ISIS da ta'addancin da suke shukawa. Prime Minister Turkiya ya ce direbobin jiragen saman sun kai samami cikin nasara kaso 100% inda suka yi wuta akan ƴan ISIS din kuma suka koma gida cikin koshin lafiya. Wata sanarwa daga rundunar sojojin Amurka a farkon watan nan daga kudu maso gabashin Afghanistan ta ce mun tabbatar da kashe Abu Khalil al-Sudani daya daga cikin jigajigan kungiyar ƴan ta'addar al-Qaida masu ba da umarnin kai hare-hare. Ya mutu ne a wani harin saman da Amurka ta kai a unguwar Bamal dake yankin Paktika a ranar 11 ga watan Yulin nan. Sanarwar ta fito ne daga sakataren yada labaran hukumar tsaro ta Pentagon wato Peter Cook a jiya Juma'a. Ta kuma bayyana a Sudani a matsayin shugaban mayakan sunni na kungiyar ƴan ta'addar da cewa shine mai kula da dawainiyar kai hare-hare na bama-bamai. Sannan an alakanta shi a Sudani da cewa yana da hannu a hare-haren da aka kai akan sojojin Amurka, Afghanistan da kuma Pakistan. Hakanan yana da kyakkyawar alaka da babban shugaban kungiyar Al-Qaida wato Ayman al-Zawahiri. A Sudanin dai shine fitaccen jigon da wannan harin ya ritsa da shi. Sakataren harkokin tsaron Amurka Ash Carter ya ce za mu ci gaba da kai hare-hare kan ƴan ta'adda a duniya. Hare-haren Amurka a yankin ya halaka kaman yanyan Al-Qaida da dama ciki har da Nasir al-Wahaishi babban mataimakin jagoransu. Kuma shi Nasir din shine jagorar rundunar ƴan ta'addar a kasar Yamal. Sauran mutane biyu da suka mutu a wannan hari da aka kai na a karkashin jagorancin Amurka ba a bayyana sunayensu ba. Rahotanni daga jaridar da take kan gaba a Amurka ta bayyana cewa an tabbatar da Hillary Clinton tana da laifi a lokacin da ake zarginta da cewa ta yi amfani da email na kashin kanta wajen aikin gwamnati, wanda wasu jami'an shari'a suka nemi cewa kuma shari'a ta ba su dama domin su sake gurfanar da maganar a gabanta su kuma yi bincike. Jaridar New York Times ta rawaito cewa an nemi yin haka ne a wata takarda da aka rubuta ranar 29 ga watan Mayu da ya gabata. A cewar takardar, akwatin internet ɗin sakonnin Hillary yana cike da muhimman bayanan sirri na gwamnatin Amurka. Jaridar ta ce yanzu ba su da masaniyar shin wannan email da aka aika ta aika ko kuma ta karba wanda suke da tambarin ma'aikatar ko a'a. A watannin baya ne dai aka yi ta yama didi da maganar wannan email na ita Hillary Clinton.
To madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi. Muke tafi da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da cutar daji ko kuma kansa. Rahotanmu na biyu zai magana a game da ranar tunawa da lafiya na Afirka ta Yamma. yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da tallafin da uwar gidan gwamnatin jihar Bauchi ta ba mata masu jiya asibiti. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya ƙaramar hukumar Puntuwa da ke jihar Katsina a ranar 11 ga watan 2 na wannan shekarar. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Masana lafiya sun yi ƙarin haske akan ko me ke jawo sankaran mafitsara ta fi shafar maza fiye da mata kuma me ke kawo a kamu da cutar.
Rahotanni daga masana lafiya na nuni da cewar a kullum ana ƙara samun yawaitar masu kamuwa da cutar sankara musamman ma a ƙasashe masu tasowa waɗanda a yanzu haka suke da masu ɗauke da cutar sankara da kaso 60 cikin 100. Sai dai kuma masanan sun bayyana cewar kowace nahiya ta duniya akwai yanayin cutar ta sankara wadda ta fi kamari, kamar misali yadda ciwon sankarar mafitsara ya fi kamari ga maza a nahiyar ƙasashen masu tasowa inda kowane mutum 500 mutum ne uku ke dauke da sankarar ta mafitsara. Ga tattaunawar mu da Dr. Taluwa, ƙwararren likitan fiɗa a asibitin Rashid Shakoni dake jihar Jigawa.
Sankarar mafitsara ta fi yawa ga maza fiye da mata. Kika samu maza uku kafin a samu mace ɗaya da sankarar mafitsara. Abubuwan da suke kawo wannan sankarar mafitsara sun nan da yawa. Kamar yadda ka sani, sankara ba wani kwakwaran cutar da akan ce shine ke jawo shi ba, amma akwai abubuwan da irin tabiyoyin da mutane suke yi sukan sa mutum ya samu sankara. Na farko dai shine shan sigari. Shan sigari yana cikin abubuwan da suke kawo sankara mafitsara, amma a wuraren mu a nan ciwon sargiya yana cikin abubuwan da suke kawo sankara mafitsara. Kuma wanda ma suke aiki a inda ake yin chemicals kamar wasu sinadarin nan, masu aiki a kamfanonin taya, masu aiki a kamfanonin yin takalmi, masu aiki a kamfanonin yin zanuwa ma, duk wannan mutane suna samun sankara mafitsara. Amma a wuraren mu abubuwan da suke fi jawo sankara mafitsara shine shan sigari da ciwon sargiya. Sune abubuwa guda biyu masu jawo wani.
Kamar shi ciwon tsagiya, mutane ba sa damuwa sai su ga kamar wani abu ne dama da aka saba gani ba ciwo ba ne.
Kware kuwa, domin na san wasu wurare masu gangani kamar ciwon tsagiya kamar dole ne namiji, tunda mata ma suna al'ada su gangani kamar maza ma irin al'adan su ne. Amma kuma ba haka ba, mutane mu wanda suke shigan irin rafi suna wanka cikin ruwan da ya tsaya su suka kamu da wannan ciwon tsagiya, kuma an sun zo ba sa zuwa wurin kwararren likitoci a gwada a basu magunguna domin su warke gabaki daya. To ciwon sanyan nan zai shiga jikinsu har ma ya daina su ga kamar sun warke. Bayan shekaru kusan 5 ko 10 sai ga mutum ya fara fitsari, jini sai ga kamar kuma wancan, daga nan ko sai ga mutum ya samu sankarar mafitsara.
Ko da akwai wasu magunguna da ake bayarwa a warke idan irin wannan ciwo ya samu mutum,
gaskiya indai an tabbatar cewa sankarar mafitsara yana da grade, amma grade na ɗaya shine wanda ke sama-sama, na biyu kuma shine wanda ya taɓa ainihin abin da ke kira muscle, wato kuma ainihin naman mafitsara. Na ɗaya akwai wasu magunguna da ake bayarwa amma mutum allura, sannan kuma ana iya tura wani magani a mafitsaran har ya warkar da mutum. Amma in ya riga ya wuce wannan wurin ya taɓa ainihin naman mafitsaran, to gaskiya sai dai a maka aiki. Kuma aikin ɗin ma sai a cire mafitsaran gabaki ɗaya, kuma an san an cire mafitsaran gabaki ɗaya dole za a fidda inda fitsari ke fita a gefen jikin mutum kenan, kuma har abada kenan. Haka zai za ka yi zama. Mafi wuyan ma idan an bari ya wuce zai tattaɓawo abubuwa da ba har ko da abin na da wuyan matsala, idan an bari ya wuce ba a iya gano shi da sauri haka ɗaya ne yake samu suke akan gano shi a lokacin da za a iya bashi magani. Abin ya kamata mutane su sa ido, idan an ga mutum ko kuma ya ga yana fitar da wani abu kamar nama ta fitsarinsa, ko mutum ya ga yana fitsarinsa, komai kankantan shi ya zo asibiti, za a ɗibi fitsarinsa a gwada, in ma za a yi scanning ne ma za a yi scanning, in dai sargiya ne ma sai a bashi magani ya warke gaba gida, don rashin warkewan daga sargiyan ne shi yakan jawo wannan abu, to amanarsa ya kumbura bai san dalilin din ba ya zo asibiti.
To Allah ya ba mu lafiya. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halima Abdullahi. Jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashen nahiyar Afirka ta Yamma wajen bikin ranar lafiya ta nahiyar Afirka ta Yamma da ake gudanarwa ranar 9 ga watan Yuli na kowace shekara.
Wannan rana ita ce karo na 28 da kasashen yammacin nahiyar Afirka ke kaddamar da wannan sallah ta tuni da lafiya duka 9 ga watan Yulin kowace shekara. Domin ba da muhimmanci ga sha'anin lahiya. Dokta Mana Amadu kwar likita a kawar Haso ya yi mana fashin bakin ko muke lafiya ko jiki.
To in ka ji ana zancen lahiya, to ba shakka akwai matsalolin da aka fuskanta. Yau game da lahiyar jiki, lahiyar al'umma, sai mu ce ya kamata a dubi wuri uku. Na ɗaya dai shi bil adamu a kan shi, in an ce lahiya menene ya kamata ya yi, menene bai kamata ba ya yi. Yau in an ce kiwon lahiya, misali zan ba ku ɗan kaɗan abin da ya faru watannin baya, ko ma in ce har yanzu ma yana nan yana faruwa a ƙasashenmu na Afirka ta Yamma. Zancen masasarar Ebola wannan. Mutum ne dan adam, shine umul uba isin wannan kenan. In an ce lafiya, ya kamata dan adam ya san abun da zai cutarwa bai kamata ya yi shi ba. Abun da zai unhwanar da mutane shine ya kamata ya cuta. In dai an ce annoba ta mahi yawa, wasu daga bisashe suka hito su shigo ga bil adam kuma su zo su yi banna. Kenan kai dan adam ya kamata ka kiyaye lafiyarka, ka kiyaye abun da bai kamata ka yi ba ka san shi, abun da ya kamata ka yi ka san shi. Saboda ita annoba fa gobara ce, in ta tashi ba san ba inda za ta. Kenan mutum a matsayin shi ya kamata game da lahiya ya san abubuwa, yayi bincike, yayi tambayoyi, ya samu bayani cikakke game da lahiyar jikin shi me ya kamata yi. Kuma mun sani yau kasar mu nan da ne yau mafi yawa mutane ba ka zakuwa likita sai wuri ya kai intaha. A'a, game da kiwon lahiya ba haka bane. Abu in yana dan karami ne ake iya tunkarar shi, in hoye nisa abun sai ai kare jini biri jini, kashe kuɗi kuma ba biya bukata, kayan aiki a bada abu da ya kamata a aiki game da kiwon lahiya, ba babatu ake su ba. A'a,
lalle dakata ka tsage gaskiya. Samun ma'aikata ƙwararru, aiki mai nagarta da isasshen magunguna na abinda ke sa lafiya ta inganta muddin babu ƙarshen kwanaki. Mallam Yasir Abubakar kaga ka fahimci maganar lafiya.
Lahiya abu ce wadda kowa ke so, duka mahaluki na duniya yana buƙatar lahiya, saboda sai da lahiya ake komi.
Menene buƙatocin ku ga gwamnatin Niger?
To buƙatar mu ga gwamnatin Niger, muna so, muna roƙon gwamnati ya yi ƙoƙari ya ɗauki isasshen ma'aikata, ƙoƙari a zo a sai maganinnuka da kayayyakin aiki wanda za a ci ta rayukan mutane.
Ko me kenan? Bincike da rigakafi duka sun yi magani. Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mani. A wani mataki na tallafawa mata da ke jiya a watan azumi, uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Khadija Muhammad Abubakar ta kai ziyara asibitin jihar Bauchi don ba da tallafi ga majiyatan.
Uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Khadija Muhammad Abubakar ta ziyarci asibitin jihar Bauchi don duba majinyata da tausaya musu kan yadda suka tsinci kansu cikin halin jinya a watan Ramadan.
Ya shi mun ka wannan ne don mu ka tallafi ga ƴan uwanmu mata a cikin watan Ramadan, musamman ma ku da Allah ɗora muku jarabawar rashin lafiya. Mun zo mu ziyara ne ku nuna tausayin mu a ƴan uwanmu mata da suke cikin wannan hali. Muna fatan Allah ya ba ku lafiya, Allah kuma ya ba mu lafiya ga baki daya, Allah ya ba mu falalan watan Ramadan.
Hajiya Khadija Muhammad Abubakar bayan nan sai ta bi majinyatan daya bayan daya inda take gaida su da nuna tausayawanta a halin da suke ciki.
Amin jiki ta Allah ƙara lafiya, Allah sa ka fara ni, Allah ƙara lafiya. Zaba sarki sannu kin ji? Sannu, ya sunan ki? Aisha. Kina makaranta ne? Wane makaranta? Alƙaleri? Bodi? Oh, daga secondary school ne? A can ne haka ya faru? A gida an zo hutu? Allah ya kare, Allah ya kiyaye, Allah ya ba ta lafiya, Allah ya sauwaƙe. Sannu? Allah ya ƙara kiyayewa. Sannu? Sannu? sannan kai fa ayya sannan Ibrahim Allah ya ƙara sauki Allah ya ƙara sauki Allah ya yi Allah ya bada lafiya Allah ya sa ka fara ni sannan
uwar gidan gwamnatin jihar Bauchi kenan Hajiya Khadija Muhammad Abubakar Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo zamu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya karamar hukumar Puntuwa dake jihar Katsina inda yau ma zamu kawo muku irin tambayoyin da mahalarta taron suka yi wa malama Haulatu Sa'idu dan baba a game da muhimmancin zuwa awo
Assalamu alaikum sunana Mariya Tukur ina tambaya ina so dan Allah ƙara fadakar da ƴan uwa na mata dangane da kula da bayar nonon uwa saboda na jarabta na gani a wannan haihuwa da nayi gaskiya na samu muhimmancin abin sosai saboda yarinya ta ba ta sharwa har sai da ta kai wata 6 kuma naga wallahi har ta hakuri sai dai in ga tana yi insha Allah
to madallah za a zo kan wannan sunana Hafsat Jamilu mace ne ciki wai in ta haihu altaya to ake samun yan fitsari mata masu ciki suna in suka haihu suna samun yoyon fitsari to ta wace hanya zaka iya ganewa akan haka matsalar yoyon fitsari matsala ce wanda take samun mata da ba sa zuwa yawancin su wanda ba sa zuwa asibiti kan lokaci kashi 85 na mata masu matsalar yoyon fitsari ba su zo asibiti suka haihu ba sai da lokaci ya riga ya kure nakuda ta fara ka fara ka maza ka zo asibiti da an ga zaka shiga wani hadari unguwar zoba ta ga cewa abin ya wuce karhinta za a yi maza a kira likita a san abin yi game da kai to yawancin su sai nakuda ta ci su a gida har ta yi masa illa sannan suke zuwa asibiti a'a ba haka bane ba barin fitsari a mara bane nakuda dadewan nakuda ba asibiti ba ita ke kawo matsalar yoyon fitsari
hada masu barin fitsari da gaske ne ciki gida kuma
okay
da ciki gida kuma sai gane kuna yawan barin fitsari idan ciki gida kuma kina barin fitsari a mara ki yana damun ki baki je kika yi ba saboda ita ne ciki ko da yaushe in ta ji fitsari ai so ta je ta yi shi idan ba ta yi ba zai mata illa wannan illa abin da yasa ake cewa barin fitsarin kin ga shi kai in ya kai karshen haihuwa a kusa haihuwa shi yana danna mafitsara can akwai wani wuri da suke dan gamuwa to daga nan ake samun wannan matsala idan kan mai nauyi ne nauyin yayi yawa ya wuce mizanin abin da ake so yana iya danna mafitsara har ta fashe daga haka a samu yoyon fitsari
sunana Halima Lawal Nasarawa malama ƙara yi wa mata bayani akan wannan ruwa da na farkon lebo da ake cewa da mace ta gaji al'ada mu ta malam Bahaushe za a ce wannan zaki ne ai zaki ne a bari ya zubi shine muke so a ƙara ma mata bayani akan shi malama
to wannan ruwa da ake gani alamomi ne na cewa naƙuda ta fara ko kuma ƙwayoyin cuta sun shige mahaifan mai ciki yakan ma wannan ruwa wani zubin yakan fara zuba tun daga wata 4 ko wata 5 zuwa har wata 9 wannan ruwa yakan zuba wani na larura ne yakan zuba ne a bisa larura kwayoyin cuta sun shige ta in ta zo asibiti aka bata magani aka gindaya mata sharuɗa ta bisu takan warke wasu kuma ruwan ba su fara zuba sai mace ta fara naƙuda to kuma ganin wannan ruwan me ya kamata mace ta yi ta zo asibiti ba zaki bane eh to ga malam Bahaushe ba shike cewa zaki ne amma nan ruwa yakan fita idan mace ta fara naƙuda shine sai a ce faya ta fashi ko to naƙuda ta kan kama kenan wasu kuma taladilin larura yakan fashi tun wata 4 ko 5 sai sun zo asibiti an ba su magunguna an gindaya musu sharuɗoɗi in suka bi sharuɗoɗin nan kuma sai ruwan nan ya daina zuba ciki ya ci gaba da girma har ya kai lokacin haihuwar shi saboda haka ku daina cewa zaki ne da an ga wannan ruwa mafi alkhairi a zo asibiti da an ga wannan ruwa ka a ce zaki ne a zanna shi yaro cikin ruwa yake in wannan ruwan ya kare mai karankan bushewa yake yi
sunana Zulaihatu Isa banda wannan ruwan da ake cewa zaki ne akwai wanda ake cewa ruwan girke wanda yake kwarara wanda har yafi na faya to shi muke so a yi mana bayani akan
shi ne dai wannan ruwan zubar shi yakan bambanta tsakanin wata da wata wata in huda karama ce jikin faye yakan zuba sosai wata kuma in ba karama bace yakan zuba kadan kin gane to yanzu tambaya ce zan yi maku ina son wanda zai iya bani cikakken ansa sai ya mutum ya tashi hidi min alamomi guda 4 wanda ke samun mai tsinkau alamomi na tsinkau ga mai ciki alamomi 4 kwarara ke kin yi magana wanda bace magana ba zan ba
Sunana Dahara Ahmad. Alamomin tsinkau-tsinkau wajen mace, alamar ciwon kai, kumburin jiki, ko kumburin kafa, ko ta ji ana fizgarta daga baya. So shi ne alamominta. Ko juwa.
In yi ƙoƙari malama. Abubuwa uku da ke kawo mace-macen haihuwa, mace-macen mata masu ɗauke da juna biyu. Alama guda uku. Abubuwan da ke kawo mace-macen mata masu juna biyu. Alama guda uku.
Sunana Amina Aminu. Abin da ke kawo mace-macen mata masu juna biyu shine malaria, tsinkau-tsinkau, ƙarancin jini.
Yayi. Sai tambaya ta uku. Ta ƙarshe kuma. To bari a tambaya ƴan waje. To tashi. Tambaya ta uku ita ce, ina ya kamata ki haihu?
Sunana Maryam Isa. Asibiti ya kamata mace ta zo ta haihu da ta fara jin alamomin haihuwa.
Duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon. Don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu dauke da wani sabon shirin.
To, masu sauraro a nan damu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
Gai da malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya isa kasar Kenya bisa tsauraran matakan tsaro a ziyarar kwanaki biyu da zai kai kasar, inda shugaban kasar Uhuru Kenyatta ya yi tarbiye shi. Daga nan suka wuce kai tsaye zuwa otel ɗin da zai sauka, suka kuma ci abincin dare tare da danginsa, ciki har da kishiyar kakarsa Mama Sarah da kuma ƴar uwarsa Auma Obama. An dai kawata titunan birnin Nairobi da cewar Barack ya kawo ziyara zuwa tushensa. Abin burgewa a ziyarar ita ce yadda Obama zai taya karɓar bakin da za su zo taron duniya na sana'o'i wanda za a yi karon farko a Afirka, inda Obama zai yi jawabi a yau Asabar. Wannan ce ziyarar Obama ta farko a matsayin shugaban ƙasa, in ka ɗauke wacce taɓa kaiwa a ƙasar Kenya ɗin yana sanata a Amurka a shekara ta 2006. Kenya dai ita ce mahaifar mahaifinsa Mr. Obama, wanda aka haifa ya kuma rasu a can bayan ya yi aiki da gwamnati a ƙarƙashin shugaban ƙasar na farko na Kenya. Rundunar sojojin Najeriya sun ce suna daɗa kutsawa tare da cin ribar yaƙi da 'yan ta'addar Boko Haram a cikin dajin Sambisa, kamar yadda kakakin rundunar sojojin Najeriya ɗin Sani Usman Kuka Sheka ya sanar. Ya ƙara da cewa yanzu haka rundunar sunanta Zaman Lafiya Dole. Ya ce sojoji a ƙarƙashin jagorancin babban hafsan sojojin ƙasar na ƙasa suna daɗa kutsawa tare da ƙwace manyan hanyoyin da 'yan Boko Haram ɗin suka daddatse. Sannan ya ce duk waɗanda suke ƙaryar za su ɗauki wasu aikin soja, to ya ja kunnensu da cewa a hirɗinsu. Shugaban ƙasar Burundi Pierre Nkurunziza ya lashe zaɓe karo na uku.
To madalla, abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni, da injiniyarmu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.